أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرن دعوكو قوات شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو تدريهو دو دارة تلاتن دعوكو ودى تيديدي دا شاوكو قوات بكوي na shekara ta 2012 ta miladiya a zamu tashi darasi na 69 a cikin karatun mu na al-iziya wanda zamu tashi sabon babi kamar yanda muka yi alƙawari sati biyu da suka wuce shine al-babur rabi' babi na hudu a cikin wannan littafi fi saumi akan azumi shine in Allah ya yarda zamu yi a yau da gobe da jibi mu samu mu gama saboda ya dace da daidai shigowar lokacin azumi saboda haka sai zamanto ya zo a mahallinsa insha Allah as-sawm abinda ake nufi da as-sawm shine al-imsak kamewa larabawa suna cewa waqad sama an-nahar ka'anni wa rahli waqad sama an-naharu bina wato larabawa sukan ce sama an-naharu idha amsaka an-sayr lokacin zawali da ya zamanto rana ta zamanto kamar ta tsaya kyam bata gaba bata baya sukan ce ma wannan lokacin saman naharu azumi yayi wato rana tayi azumi ma'ana ta kame daga motsi kuma sukan ce khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin wato dawaki ga sunan an daure su ga kuma wadansu dawaki nan ba daurarru ba saboda haka as-sawmu abinda ake nufi da shi shine al-imsak kamewa wannan shine ma'anar sa a lugha kaga shi yasa ma yazo a cikin alqur'ani kamar a cikin suratul maryam فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا نايبا كان شان أزمي كاميوا غا الله الرحمن دان هكا بزن يما غانا دونو متنبا أوان الرانا معنى با كان شان تيشا بذات شما قوة قومي با لكا غوان نو إينا تاكراشي إني نذرت للرحمن صوما nayi alƙawari ba kancan yin azumi wato kamewa daga magana to wannan ibada ibada ce kamar nan yadda malam ya arrafa ta yace wa huwal imsaku an shahwatayil batni wal farji shine kamewa daga sha'awar nan guda biyu ta farko ita ce sha'awar ciki shine na ci da sha wal farji da sha'awar farji shine saduwa da iyali yawman kamilan wa rana guda cikakkiya biniyati taqarrubi ila Allah da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah fi ghairi zamanil haidh wan nifasi wa ayyamil a'yad ba a lokacin zamanin yin haila ba ko nifasi ko ranakun idi wato wannan ta'arifin sai hada hadda azmi a hadda sharudai a cikin sa waɗansu malamai sukan arrafa shi da cewa wato bauta ma Allah ta hanyar kamewa daga ci da sha da dukkan sauran abin da yake muftir da yake karya azumi min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi tun daga wato hudowar rana tun daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana domin shine yazo ya a cikin alqur'ani wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وتكسنن كشكشا أتكندري حسي واتو فرنزرين يا بينا غريوكو دغا دوهن داري شيني واتو حاتكن الفجر يا بينا غريوكو دغا تكن دوهن داري نا الفجر سنن كشك أزمونكو هزوا داري إلى الليل الليل كوا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im idan dare ya fuskanto daga nan wato daga gabas inda dare daga gabas yake fitowa za a ganshi kamar bargo ne ake janyowa ake lullufe duniya wa adbara an-naharu min hahuna ruhuni kuma ya juya baya daga nan wato daga yamma to azmi to mai azmi ya sha wa ghabati ash-shams a hadithan abdullahi bin abi awfa kuma rana ta fadi faqat aftara as-sa'i bi azmi yayi iftari saboda haka abinda ake nufi da azumi kenan taqarrubi at-ta'abbud bauta ma Allah tunda idan mutum kawai yace zai daina ci zai daina sha saboda yana so ya rage kiba kamar yanda suke kamar wanda yake za a ci duk wanda ya rage kibar a kilogram 5 za a bashi kudi yace zai yi wannan kaga wannan ba za a ce ya sa'im bane baya cikin as-sa'imina da Allah ya ambace su a cikin alqur'ani ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حين ذلك يتوا والصائمين والصائمات ذا a ce ma wannan daga cikin as-sa'imuna ne bai ni bai dan Allah ba shi yasa aka ce dole ne ya zaman to at-ta'abbudu lillah shine nan kuma yace masa at-taqarrubu bi niyyati at-taqarrubu ila Allah niyyar neman kusanci da Allah ko kuma kace bauta ma Allah bil imsaki da yin imsaki kamewa anil akli washurbi gabarin ci da sha وسائر المفطرات da sauran abubuwan da suke kare azumi shine sha'awar saduwa da iyali min tulu' al-fajr daga hudowa al-fajr ila ghurub ash-shams zuwa ga faduwar rana wannan shine ma'anar azumi a cikin shari'a shine ma'anar azumi a cikin shari'a to wannan ibada ibada ce wadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta ba kawai ga wannan al'umma ba domin kamar yanda ayar da ta sauka akan azumi Allah ta'ala ya umbata yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ya ku wanda suka imani an farlanta azumi akan ku kamar yanda aka farlanta shi akan wanda suka gabace ku kaga wannan ayar ta nuna kan cewa kenan wanda suka gabace mu su ma an wajabta musu yin azumi sai dai azumin su bai zamanto cikakke kamar yanda azumin mu yake ba kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace farqun ma baina siyamina وصيام أهل الكتاب أكلة السحور بمبنشي تكان أزم مو دا أزم أهل الكتاب شيني تشين سحور سو دا هكا مو أزم مو يندي يزو دا سنوني دا نبي صلى الله عليه وسلم يزو دي شيني أزمي دي فكوة ني كمالا أما كافم مو الأمومي دا سو جباتنا أنبا واسيني أزم كما عندما لمن تفسيري سكا أنبتا وجنفتنا الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة mun yi ma Musa alƙawari na mi'adi na kwana 30 sannan muka cika masa da kwana 10 ya zamanto ya zo miƙatin wa'azin da Allah ya dauka masa na kwana 40 malamai masu tafsiri suka ce annabi Musa ya azumci waɗannan ranaku kuma haka ma mun gani a cikin alqur'ani din dangane da sayyidatuna Maryam da sai bakancin yin azumi ga Allah jalla wa ala amma yanda ya zo al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fi kamala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski yahudawa suna azumin ranar ashura ya riske su suna azumin ranar ashura yace menene wannan suka ce ai ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa daga fir'auna ne sai ce ai mu muka fi cancanta da annabi Musa ba ku ba saboda haka sai ya azumce shi ya umarni da azumin sa wanda duk dai wannan suna nuna kan cewa dama azumi sananne ne a cikin al'ummomin annabawa da suka gabata wanda Allah ya saukar da tafai a gare su saboda haka Allah madaukakin sarki ya farlanta shi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayan da ya farlanta shi ga al'ummar da suka gabata to azumin watan ramadan shine wanda yake na farilla kamar yanda yazo a cikin shika yana daga cikin shikashikan musulunci kamar yanda yazo a cikin hadisin jibril kuma yawanci malamai dama sukan ambace shi a bisa wannan tartibin da yazo a hadisin jibril tunda farko tukuna shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka وصوم رمضان وحج البيت saboda haka kaga malamai sai su kawo su magana akan sallah sannan su magana akan zakka sannan su magana akan azumi sannan su tafi zuwa ga haji haka suke tartibin tafan fikihu to azumi shine rukuni na hudu farlancin azumin watan ramadan ba lokaci dai aka farlanta shi ba kamar yanda yazo a hadisin mu'ad ibn jabal a yake bayyana cewa azumi ya juyi daban-daban farko an farlanta azumin wata azumin rana ashura ne shine wajibi har wanda ma bai dauki niyyar yin azumi ba idan ya wayi gari bai san cewa ranar ashura bace ana gaya masa ranar ashura ce sai ya kama bakin sa har yara ana sa su suna azumi kamar yanda yazo a hadisin Rubai'a bintul Mu'awwid yara ana sai a samu a karo a hada shi tare da auduga sai musu cingam da shi cingam ba ta yanzu ake cingam ba sai a ba su karo idan suna kuka suna jin yunwa sai a sa musu wannan audugar suna tattaunawa su kamar cin abinci suke yi har ai bude baki har yara ma suna yin wannan azumi fa kunna nasumuhu wa nusawwimuhu sibyanana kamar da Rubai'a ita ce mun kasance muna azumin ranar ashura ko mu sanya ƴaƴan mu su ma su rinka azumin wannan rana to sai da kuma da aka farlanta watan ramadan sai azumin ashura ya koma ya zamanto sunna. To shi ma kuma watan ramadan da aka farlanta shi farkon farillar yazo ne da zabi, yazo ne da zabi, kamar yadda ayat tace wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wadanda za su wadanda suke shan wahala na ba za su iya azumin ba, kamar yadda ibnu abbas ya fassara wannan ayar, to sai su fidya na cin na ciyar da miskini. Wa anta sumu khairul lakum, amma ku yi azumin shi yafi muku. Farko da aka wajabta azumi an ba da zabi ne, in ka so kai azumi, in kuma azumin zai maka wahala to sai ka ciyar da miskini. Sai aka shafa wannan hukunci aka ce yanzu kowa ya yi azumi. Da an ce kuwa yin azumin shine yafi, wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, sai kuma aka ce shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Nan ba aka wa alal ladina yutiqunahu ba, kawai aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum, sai ya zamanto an shafe hukuncin takhyiri zabi da aka bayar tsakanin azumi da ciyarwa, sai ya zamanto kawai azumi ne da kowa da kowa. To amma da yake tahirin aka shafe kuma akwai badal ga waɗanda yake ba za su iya yin azumi ba, shine tsoho namiji da tsohuwa mace wadda ba za su taɓa yi azumi ba, sai suka zama to ala wannan asalin na can farko cewa za su iya yin fidiya. Kuma daga baya malamai suka yi magana, kamar yadda zai zo suka yi magana akan dukkan wani wanda yake da uzurin da ba zai iya gushewa ba. To wannan shine mataki na uku kenan. Mataki na uku na azumin watan Ramadan shine aka ce babu zabi, kowa yayi azumi. To shi ma wannan mataki a lokacin da aka farlanta shi sai aka ce idan mutum ya bude baki, idan rana ta fadi mutum ya bude baki yana da damar ya ci abinci, matsawar bai yi bacci ba. Amma daga yayi bacci to haramun, daga yayi bacci in ya farka to haramun ne ya ci abinci, saboda haka babu sahur. In kana son sahur sai dai ka dangana da asuba, amma daga kayi bacci in ka farka ka fara azumi kenan. To sai wata ran wani daga cikin mutanen ansar sun su manoma ne, yana da lambunsa, yaje yi ne yana aiki a lambu, ya dawo gida bai abinci ba, sai matar ta ce bari in shirya maka wani dan abinci. Taje ta dora tukunya akan wuta za ta yi masa abin da zai ci, yake shingida saboda gajiya sai bacci, ta zo ta ganci ce miskini yanzu ba zai iya cin abinci ba tunda yayi bacci, tunda yayi bacci ka'idar azumin a lokacin nan indai mutum ya bacci ba zancan cin abinci, saboda haka sai ya dore da gari ya waye ya ci gaba ya tafi gonarsa. Da rana ta yi rana, domin Ramadan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan guda tara yayi, kusan duk Ramadan din a cikin zafi aka yi shi, ba yi shi a cikin irin sanyi din nan ba, kamar yadda za ka ga juyi idan ya zo wani lokaci za ka ga ana Ramadan a cikin sanyi. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zafi aka yi Ramadan gabaki daya, saboda haka zafi ya dauke shi sai ya suma. Aka je aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ta'ala ya saukar da aya uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum, har inda yake cewa wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil asfar min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl. sai aka halatta cewa in dai rana ta fadi to mutun ya ci ya sha ya zai kema iyali ya sadu da iyalinsa ya ci ya sha har sai alfajr ya fito koda yayi bacci, saboda haka sai ya zamanto wannan shine marhala ta hudu wanda yake ji ta karshe sai yadda azumin watan Ramadan ya zo. Haka Mu'adh ya bayyana wannan matakai guda hudu: farko ashura, na biyu azumi tare da zabi, ko kai azumi ko ka ciyar da miskini, na uku azumi tare da gangancin dore, idan in kai bacci sai dai kai dore, in kai bacci sai dai kai dore, sannan na karshe kuma shine azumi da saukin cewa za ka iya cin abinci da daddare in aka sunnata sahur, kamar yadda ya zo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan su ne matakan da azumi ya ɗauka. An farlanta shi a cikin shekara ta biyu bayan hijira, ana cewa a cikin waɗansu, a wata riwayar an ce a cikin watan Safar, a wata riwayar an ce a cikin watan Sha'ban, wato kwanaki kaɗan kafin shigar Ramadan. Saboda haka kun ga mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yakin Badr a cikin Ramadan, wannan Ramadan inda aka yi yakin Badr yana azumi, inda a shekara ta biyu aka yi haji, a shekara ta biyu aka yi yakin Badr kuma a cikin Ramadan ne. To wannan Ramadan din da aka yi na shekara ta biyu shine Ramadan na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na shekara ta biyu, sannan yayi Ramadan na shekara ta 10 a cikin shekara ta 11 a ajalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a cikin Rabiul Awwal, bai kai Ramadan din wannan shekara ta 11 ba, saboda haka Ramadan guda 9 yayi, shekara ta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ramadan guda 9 Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. To malam yace wali sawmi thalathatu arkan, azumi yana da rukuni guda 3. Ar-rukun shine abin da yake wato dole sai da shi ibada take tabbata, ba yadda za a yi idan ya zamanto babu shi ka iya mai ibada kuskure ma ko ka gyara ta gabaki ɗaya ibadar ta rushe. Kamar gini ne, in aka ce gini babu bango babu gini, to haka rukuni yake. To rukunnan azumi guda 3 ne. Al-awwalul imsaku anil muftirat, kamewa ga barin abubuwan da suke sanya iftar. Al-iftar shine karya azumi, asalin al-iftar shine karin kumallo, shine abincin da mutum zai fara ci bayan yunwa. To dukkan abin da mutum zai ci ya karya masa azumi shine ake ce masa al-muftir, jam'in al-muftirat. To kamewa daga al-muftirat yana daga cikin rukuni na farko. Ga misalin sai ce kal jima'i, kamar saduwa da iyali, kamar saduwa da iyali, wannan yana daga cikin al-muftirat. Kamar yadda zamu gani idan mutum ya sadu da iyalinsa a cikin watan Ramadan, wannan dukkan mazhabobin musulunci gabaki ɗaya sun haɗu akan cewar azuminsa ya karye, kuma wannan azumi ba zai yiwu ya gyara shi ba sai dai ya rama shi, kuma wajibi yayi kafara. Kamar yadda yazo a hadisin Abi Huraira na wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da rana yana cewa halaktu wa ahlaktu, na halaka na halakar. Yace me ya same ka? Yace waqatu al-imraati fi ramadan, na afka ma iyalina a cikin watan Ramadan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa zaka iya azumin kwana 60? Yace ai ba zai iya ba. Zaka iya ci da miskine 60? Yace ba shi da shi. Sai ya zauna, sai aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam sadakar dabino, sai yace dauki ka je ka ciyar da shi ga miskine 60. Yace ala afqara minna, in ciyar da wanda ya fi mu talauci ya rasulullah. Ma baina labataiha ahlu, ma baina labataiha ahlu baitin afqara afqara ilayya minna, tsakanin duwatsun Madina babu wani gida da suka kai mu talauci ya rasulullah. Yace to khudhu fa abdimhu ahlak fa abdimhu iyalak, dauki ka ciyar da iyalinka. Wanda yake nuna kan cewa kafara tana sauka bil i'sar, idan ya zamanto mutum bashi da halin wato bashi da halin yi, bashi da kuma halin ciyarwa din, bashi da halin a shi kansa ya ciyar da kansa. To kunga aljima'a ya nuna kan cewa yana daga cikin rukunin aikin haji, idan mutum yayi azumin sa ya kare. Domin a cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wasum yawman makanahu, kuma a cikin alqur'ani ma Allah ta'ala yace uhilla lakum laylatus siyamir rafathu ila nisa'ikum, an halatta muku a cikin daren azumi, a cikin dararen azumi, arrafatu ila nisa'ikum, saduwa da iyalinku. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, su mayafi ne a gare ku, tufafi ne a gare ku da kuke sa da kuke da suke wato rumbatar ku, kuke rumbatar su. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. To kun ga aka ambaci wato saduwa da iyali a cikin al-muftirat. Wa ikhrajul mani, da kuma fitar mani. Fitar mani shi ma yana daga cikin al-muftirat, yana daga cikin abin da yake sanya yake karya azumi. To ma'anar fitar mani sananne ne ga namiji ko ga mace, wanda shine yake fita da ladza, shine yake fita da jin dadi. Ana nufin fitar mani fita ta al-i'tiyad, fita ta al'ada, ba kamar fita waje take ba ta al'ada ba. Wace ce fita ta al'ada, wace ce fita ba ta al'ada ba? Fita ta al'ada ita ce wanda ta zamanto tare da sha'awa, sawa'un saboda kamar mutun yayi wasa da iyalinsa ko kuma ya kwalla faransa akan motsa sha'awar tasa, ya zamanto kan cewar har ya fitar da mani din bisa sha'awa. Wannan ita ce fitar mani ta al'ada, tana karya azumi. Fita wacce take ba ta al'ada ba shine kamar mutun ya razana, ko kuma mutum ya tsorata, ko kuma mutum ya kone, ko wani abu wanda yake ba bisa al'ada maniyi baya fita, sai wannan ya kai shi zuwa ga fitar maniyi, wanda yake wannan yana faruwa. Wannan yana faruwa ko mutum ya razana ya gigice, ko ya tashi daga bacci, ya tashi daga bacci ya gigice ya fita a guje, yana ganin alal misali masa wato ya kwanta bacci sai ya farka yana da jarabawa, ce ya fita a guje zai tafi shiga cikin aji wajen jarabawa sai ya ji mani yana fita, to wannan fita ce wacce ba ta al'ada ba, to wannan ba ta karya azumi. So da ka ikhrajul mani da ake nufi shine fitar mani wanda yake muqarana da sha'awa, domin shine yake kama da jima'i, shine yake kama da saduwa da iyali, to wannan yana karya azumi. Wajen wajabcin kafara kuwa akwai sabani tsakanin malamai. Wajen wajabcin kaffara jumhurin malamai sun tafi akan cewa babu kaffara, zai rama azumi ne kawai, amma Malik ya ce zai rama azumin kuma ya kaffara, saboda da shi da jima'i ya dauke su duk babin su daya. Wal madi da fitar madi shi ma muftir ne, yana karya alwala. Dan haka idan mutum ya san abin da zai motsa masa sha'awa ne, ko da ba zai kai zuwa ga fitar mani, shi ma yana karya azumi. Idan mutum ya san kan cewa idan mutum ya san cewa akwai abin da zai motsa sha'awarsa, ko da ba zai kai zuwa ga fitar mani ba, in dai mazi zai fita, al-mazi shine ruwan da yake fita lokacin muqaddimar sha'awa, lokacin farkon motsawar sha'awa ta namiji da na mace, namiji da mace duk suna da shi. Bambancin shine kan cewa mani yana fita da iza, wato da at-tadaffuq, yakhruju min ma'in dafiq, daga ruwa wanda yake fita da izan gaba, wato yake fita da karfi. Bambancin sa da al-madhi kenan ga namiji. Amma shi ma mabi din saboda jami'in sha'awa shi ma yana karya azumi a wajen Malik, sabanin sauran jumhurin malamai da suka ce al-mabi baya karya azumi saboda ba shi da ma'anar jima'i, babu ma'anar jima'i tare da shi, domin shi mani yana wajabta janaba kamar yadda jima'i yake wajabta janaba, saboda haka sun yi kama da juna, kiyasan za su iya ɗaukan hukunci ɗaya. Amma al-mabi baya wajabta janaba. Idan mabi ya fita kamar yadda makaranta a cikin kitabu tsahara, mutum zai wanke gabansa ne ya sake alwala. Saboda haka a bisa sahihi al-mabi baya karya azumi, sai dai al-mani shine yake karya azumi. Wal qay da kumallo shi ma yana daga cikin al-muftirat. Kumallo iri biyu ne, wanda mutum ya kakaro da kuma wanda yake mutum wanda ya rinjayi mutum. Idan ya rinjayi mutum wannan baya karya azumi, amma idan mutum ya kakaro amai wannan yana karya azumi. Dalilin sa shine hadisin Thauban, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa afṭar, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amai sai yayi iftari, sai ya karya azumin sa, sai zaman to azumin ya karye, wanda sai sa aka dauke shi wannan hadisin gaskiya akwai magana na malamai akan ingancin sa, amma Imam Ahmad yayi ruko da shi akan cewar yin amai yana karya alwala. Wa isalul akli washurbi aw ghayrihima ila alhalq, da isar da abinci da abin sha ko wanin su ila alhalq, ya zuwa ga makogaro. Wadansu suna ibar ta'biri da shi da aljaw, ya zuwa ga cikin ciki, domin idan ya kai makogaro mutum ya fitar da shi bai zaman to kan cewar ya kare azuminsa ba sai idan har ya shiga cikin cikin nasa ne dalilin wannan kuwa na kan cewa yana kare azumi shine hadisin Laqit ibn Sadira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima ka isa matuka wajen shekaruwa sai dai in kai kana azumi mafhumin wannan shine cewa idan kana azumi kada ka isa matuka wajen shakarwa wajen alwala domin in ka isa matuka wajen shakarwa ruwan zai tafi ya shiga cikin makogaranka to ba wani abu ne yasa aka hana ka ka isa matuka wajen shekaruwa wajen alwala ba sai gudun ka da ya zaman to ya shige makogaro domin yana daga cikin wanda yake nuna kansa yana daga cikin almuftira yana daga cikin abin da yake karya azumi saboda haka a lokacin da mutum yake azumi zai iya zai shakarwa ba tare da yayi mubalaga ba wato ma'ana kada ya bar wani abu ya shige cikin makogaransa sawa'un na abin sha ko na abinci kaga koda ruwan alwala ne an ce kada ka bar shi ya shiga ballantana kuma abinci saboda haka idan amma kaga ba a ce kada kai madmada ba sa ruwa a baki baya kare azumi hadiye shi ne yake kare azumi domin baki yana daukan hukuncin wajen jiki baya daukan hukuncin aljawf cikin jiki haka dalika sheka shi a cikin hanci idan dai baka ja shi har ya shiga cikin makogaranka ba baya daukan wajen jiki kuma wannan ya nuna kan cewar wato koda jinsin abinda ka shaka baya daga cikin jinsin abinda zaka koshi da shi to shi ma dai yana kare azumi tunda kaga ruwan alwala ba ruwa ne wanda zai kosar da kai ba ko ya kashe maka kishirwa amma aka hana ka ka shake shi wanda yake nuna kan cewa shi ma wannan muftir ne yana kare alwala dan haka dukkan abinda zai kai ya zuwa ga cikin mutum da daga abinci ko abin sha sawa'un ya shiga ta baki ne ko ya shiga ta hanci dai yana daga cikin abin da zai kare alwala zai kare azumi afwan ina cewa nakan ce alwala yana cikin abin da zai kare azumi min alfami daga yan ya sanya shi wato ta baki wal anfi ko ta hanci wal udhuni ko ta kunne wal aini ko ta idanu saboda haka maganin ciwon kunne idan ka diga shi a kunnenka da rana inda zai bi ta cikin makogaranka zai kare azumi maganin ciwon ido in ka daga shi a idanka zai shiga cikin makogaranka zai kare azumi to mutane sukan kawo maganar kamar abin asma inhaler na asma na mai asma ba na mai bude hanyoyin hanci ba yana kare azumi ko baya kare azumi malamai sun ce ba ai wannan ba ciki yake shiga ba zuwa huhu yake tunda yana bin magudanar iska ne to tunda kuma magudanar iska yake bi ba ciki yake shiga ba dan haka baya kare azumi wannan shine fatawar Hayat Kibarul Ulama ta Saudiya saboda shi yasa kun ga ba wai al-halq ake wanda yace kuwa ibran ga abu wato abinda ake lura da shi shine isa ga makogaro to zai ce har wannan ma yana kare azumi tunda makogaro shine magudanar ruwa shine magudanar iska to su sun ce abinda malaman abinda mazhabar Hanabila suka fassara al-mubtah shine abinda yake shiga cikin al-jawf cikin ciki domin shine yake ma'anar aklu da ma'anar shurb ma'anar ci da sha shine abinda ka ci ya shiga cikin cikinka ba abinda kawai ka ci ya gudana a cikin jininka ba to dan haka suke tafsili ma wajen allura kan cewa allura idan wanda yake za a sa maka ne ta ciyar da kai kamar irin allurar drip din nan da ake sawa to yana kare azumi amma idan allura ce wanda yake a cikin wanda yake za a yi maka a cikin tsokar nama wanda yake ba za ka ci abinci ba to wannan shine suke wannan shine suke sabani wadansu suka ce yana kare azumi wadansu suka ce baya karewa wasahi abinda muke fatawa da shi shine kanta yana kare azumi tana kare azumi domin ita ma tana gudana a cikin jini ya zama to kanta kamar yanda ake raba abinci kamar yanda jini yake watsa abinci a cikin jiki haka allura take watsa abinci a cikin jiki الثاني ركني نبيو النية قدرة نية ركني چه idan mutum bai yi niyya ba bashi da azumi dan haka da mutum zai zamanto ya wayi gari ana cewa ranar duban fari sai ya wayi gari yace bari to bazan ci abinci ba idan naji an ce an ga wata shikenan to ina azumi bayan tun cikin dare bai niyya ba bai san abin da ake ciki ba idan naji an ce an ga wata to shikenan ina azumi kaga bai yi niyyar azumin ba sai da rana ne sannan yayi niyyar azumi to wannan ba shi da azumi saboda ba shi da wannan rukuni na niyya domin hafadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat ayyuka suna tabbata ne da niyya wa innamal likulli imri'in ma nawa mutum yana samun abin da ya niyya ne kawai kuma akwai hadisin Hafsa binti Umar ibn al-Khattab matar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la siyama liman lam yubayyit as-siyama min al-layl babu azumi ga wanda bai yi bai kwana da niyyar azumi da daddare ba wannan a cikin azumi a cikin umuman dukkan azumi kenan to sai aka yi takhsisin azumin nafila azumin nafila shi ya halatta kai niyya da rana kamar yadda ya zo a hadisin Aisha kamar yadda za mu gani amma azumin farilla yana nan a asali na kan cewa sai ka yi niyyarsa cikin dare fala yasihhu sawmun biduniha azumi baya inganta ba tare da niyya ba fardan aw nafila azumin na farilla ne ko na nafila dole sai da niyya wa yushtaraku fiha to ga sharadin niyyar ana sharadi ne akan ita niyya an takuna muayyana ta zamanto ayyananna ka ayyana ta kace azumi na fawatar ramadan azumi na nafila azumi na bakance azumi na kafara azumi na hadayar tazawudi na hadayar aikin haji da mai tamattu'i wanda bai sami yin hadaya ba zai koma ga azumi to yayi niyyar na wannan azumin dole ka ayyana shine ma'anar ta'yini an takuna muayyana ka ayyana nau'in azumin alal misali idan ka ayyana idan ka yi niyyar azumi ranar alhamis ka tashi da niyyar azumi ranar alhamis sai aka zo aka ce maka an ga wata a jiya sai ka ce to shikenan dama ina azumi ya zama to daya ga wata ka ayyana ramadan baka ayyana ba ko kuma ka ɗauki niyyar azumi ranar litinin kana azumin ka na nafila sai ka yi rantsuwa kuma za ka yi kafarar wannan rantsuwar ka ce ma mutum wallahi ba zan kare maka magana ba sai ka ce astaghfirullah musulmi ne ina ce zan kare masa magana ba bai halatta ba saboda haka kace to tunda ka yi rantsuwa kaga dole sai ka yi kafara kuma kafara ɗaya daga cikin nau'in kafara shine azumi uku to sai ka ce to shikenan azumi uku yan sauran biyu dama ina azumi ranar litinin mun hada a hanya to ba zai yiwu ba dan baka ayyana ba la budda min at-ta'yin sharadin niyya ta zama to muayyana ka ayyana ta bi an yanwi ada'a fardhi ramadan mathalan yayi niyyar wato ada'i cikin yin azumin watan ramadan a bisa misali mubayyata kuma ta zama to an kwana da ita cikin dare za ka yi ta kafin hudowa alfijir wannan sharadin ta ne fala tasihhu nahara bata halatta niyya ta zama to da rana bata halatta da rana dan haka idan mutum ya wayi gari ranar 1 ga watan ramadan bai san cewa ramadan bane zai kama bakinsa amma sai ya rama wannan rana dan bai kwana da niyya ba bai kwana da niyya ba to amma wannan dangane da azumin farilla kenan dangane da azumin nafila akwai sabani tsakanin malamai a wajen Malik haka yake hatta azumin nafila sai ka kwana da niyya saboda haka alal misali ba za ka ce kawai ka wayi gari ka laluba ka ga babu abinci ka ce to kawai bari in ci gaba da azumi dole sai ka kwana da niyya to a wajen Imam Shafi'i da Imam Ahmad za ka iya yin niyyar azumin nafila da rana a wajen Imam Ahmad komai nisan ranar in dai baka ci abinci ba za ka iya azumi a wajen Imam Shafi'i zuwa zawal in zawal ya wuce baka yi niyya ba to ko ka ce za ka yi azumi sai dai kai ta yunwarka amma baka da niyya baka da azumi dalilin su shine hadithin Aisha a cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari sai ce hal indakum shay ya tambaye su kuna da wani abinci a gida, kaga me zai sa ya tambayi abinci? Saboda yana azumi ko baya azumi? Baya azumi, baya azumi. Tunda ya ce kuna da abinci, inda yana azumi ba zai ce a kawo masa abinci ba. In suka ce ba su da komai sai ce inni idan sa'i, to ni ina azumi. Saboda haka suka ce wannan sarihi ne akan cewa ya kudirci niyyar a lokacin tunda bai ci komai ba. To suka ce azumin nafila ane masa haka saboda wannan hadisi, tunda ke wannan hujja ce mai karfi. Saboda haka wannan sai ya takhsisin hadisin Hafsa. Hadisin Hafsa ya ce la siyama liman lam yubayyit as-siyama min al-layl, babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi da daddare ba. Wannan ga dukkan azumi kenan in banda na nafila, domin na nafila gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana kudurta niyya da hantsi da rana, azumin nafila. An fahimta? Amma wajen Malik ba a yi, dole sai an kwana da niyyar. Amma hadisi ya nuna kan cewa ana yi, wanda yake hujjar Shafi'i da Ahmad tafi karfi a wannan babu. Jazima ta zamanto yankakkiya, kada kai taraddudi, ka kwanta ka ce to gashi dai har yanzu shiru ba a ce an ga wata ba, in an ga wata ina azumi, in ba a ga wata ba ba na yi. Kai jazama ko baka jazama ba? Kai jazama bakai ba? Bakai jazama ba? Jazama shine ka yanke babu taraddudi. Saboda haka wannan ku ai kaga taraddudi ne, taraddudi yake yi, to ba a yi. Dole ne sharadin niyya ta zamanto jazima, yankakkiya. Faniyatul mutaraddidatu batila, niyyar da take taraddudi ba tattace. Niyyar da take taraddudi, me niyyar da take, ya surorin niyyar da take taraddudi? Kace idan aka an ga wata kana azumi, in ba a ga wata ba baka azumi, wannan niyyar batacciya ce. Kace idan an ga wata kana azumin watan Ramadan, in ba a ga wata ba kana azumin tadawwi, wannan ma batacciya ce. Dan taraddudi kake yi. Shi yasa ne aka ce man sama yawmu shak faqad asaa bil qasim, aka hana azumin ranar shakka. Amma ya halatta kai mecece ranar shakka? Ranar shakka shine ranar, shine ranar da ake ganin ko ɗaya ga Ramadan ce ko 30 ga Sha'ban, ranar duban fari, kashi garin duban fari, ran 29. Idan alal misali yau 29 ga watan Sha'ban, kun ga ran nan za a yi duban fari, to gobe ita ce ranar shakka. Domin muna shakka watakila Ramadan ce watakila Sha'ban ce, zai iya in Sha'ban ya cika kaga ta zamanto Sha'ban ba azba Ramadan ba, in Ramadan in Sha'ban yana kusan ta zamanto Ramadan. Wani ce ranar shakka an hana azuminta, amma an hana azumi ga wanda yake da irin wannan taraddudi, in Ramadan ne Ramadan, in ba Ramadan bane kuma to nafila. Amma wanda yayi wannan azumin wannan rana da niyyar azumin tasawwi, wannan babu laifi. An fahimta? Kai azumin ranar shakka da niyyar azumin tasawwi babu laifi. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an yakuna ahadukum yasumu sawman falyasum, sai dai idan ɗayanku ya kasance yana wani azumi to ya azumci shi. Wanda nuna kan cewa idan ka azumci wannan rana da niyyar azumin nafila ya halatta. Faman nawa laylatash shakki siyama ghadin in kana ramadan lam yujzihi, wanda ya niyyar azumin ranar shakka cewa idan wanda ya azumin wanda ya niyya a daren ranar shakka, daren da ake shakka, ya yi niyyar azumi gobe idan ya kasance ramadan ne, lam yujzihi, ba zai isar masa ba. Shine kamar yadda muka ambata. Saboda me? Saboda bai yi jazama ba, yana taraddudi. Athalith, na uku daga cikin rukunnan azumi, zamanu sawm, zamanin da ake yin azumi a cikinsa. Domin shi azumi Allah ta'ala ya bayyana shi a ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajri thumma atimmu as-siyama ila al-layl, yana da gaya farko da ƙarshe. To wannan gayar shi ma rukuni ne daga cikin rukunnan aikin azumi. To zama shine zamanu sawm, wa huwa min tulu'il fajr as-sadiq, shine daga hudowa al-fajr as-sadiq, wanda yake na gaskiya ba al-kadhib ba, ila ghurubi ash-shams, ya zuwa ga faduwar rana. Abinda ake nufi da al-fajr as-sadiq shine al-fajr wanda yake fitowa al-mustatil, annabi sallallahu alaihi wasallam yace walaysa an yaqul al-fajr hakaza walakin hakaza, ba shine al-fajr ba shine wanda yake jin haka ba, wato daga ƙasa yayi sama shine wanda zaka gani irin wajen karfe 4 ko 3 da rabi na dare, kaga can sama kaga wani irin haske kamar al-amudi haka a sama ya miƙe da ƙasa zuwa sama, wannan ba shine ba shine al-fajr ba. Al-fajr shine wanda zaka ga ya to an yaqula hakaza daga dama zuwa hagu a sassa, kaga yana tasowa haka haske din, haka zaka ga yana tasowa ga baki daya daga kudu zuwa arewa, to wannan shine al-fajr, shine ake cewa al-fajr as-sadiq. Amma wancan na farko shine al-fajr al-kadhib, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kamar wutsiyar siyaki, kamar wutsiyar kura, yanda za ka ga kusan ko abin nan siyaki yanda yake daga wutsiyar sa haka, to haka yake za ka ganshi haske ne can sama kafin lokacin fitowa al-fajr a wajen sulusin dare na ƙarshe, a sulusin dare na ƙarshe. To ba wannan ne al-fajr as-sadiq ba, al-fajr as-sadiq shine wanda yake al-mustaqim. To wannan shine ainihin zamanin lokacin da ake imsaki, ana so a yi imsaki kafin shi da lokaci isasshe, saboda yaqini akan cewar ka ci abinci a cikin dare ba ana shakka a cikin rana ba. Idan mutum ya tashi da daddare saboda haske, bai gane ko alfijir ya hudo ko alfijir bai hudo ba, sai ya ci abinci, bayan ya ci abinci sai ya ga gari yayi sha, ya tabbatar cewa lokacin da ya ci abinci alfijir ya keto, me hukuncin wannan azumin nasa? Tunda kaga zamanin ya kece, ya shiga cikin zamanin ko bai shiga cikin zamani ba, ya shiga cikin zamani da aka ce ya imsaki, to amma saboda yana da uzuri, tunda al-asl ya halatta ya ci abinci a dare ne, an ce ya ci abinci da daddare. Al-ka'ida, ka'ida tana cewa al-yaqin la yuzalu bi-shakk, yaqini ba a kawar da shi da shakka, ya tashi yana shakka shin al-fijr ya keto ko bai keto ba, to ba zai bar wannan yaqinin da yake da shi na kan cewa dare ne ba, ya halatta ya ci abinci har sai ya samu yaqini kan cewa al-fijr ya keto, har sai ya samu yaqini al-fijr ya keto. Amma ana so a yi ihtiya, ana so a yi taka tsantsan, a yi tsantseni, kada kai gangancin cin abinci har sai ka tabbatar da lokaci. Wani yana faruwa ne ga wanda yake ba shi da ala, ba shi da agogo, duk da koda ya san lokaci amma an ba shi da agogo, alal misali, ko kuma ba shi da, ko kuma abin nan ya tafi Inugu inda ba a jin kiran sallah, ya yi tafiya ba a jin kiran sallah a can, saboda haka ba zai ji an yi kiran sallah ba, kuma ga gari ran nan nefa ta yi aiki, ba za a ga hudowa al-fijr ba. To a irin wannan idan ya ci abinci saboda ya san cewa dare ne, a bisa yana da yaqini cewa dare ne, amma yana shakka cewa al-fijr ya keto ko bai keto ba, idan ya ci abinci azumin sa yana nan, saboda ka'idar al-yaqin la yuzalu bi-shakk. Amma da rana, idan da rana ne, sai kaga gari ya danyi duhu-duhu, sai ka je ka ci abinci, kana gama cin abinci sai ka ga hajiri ya kauce, ashe hajiri ne, sai ka ga rana, wannan za ka rama ko ba za ka rama ba? Za ka rama, domin al-asl shine rana ce, al-yaqin la yuzalu bi-shakk, asali shine kan cewa kana imsaki, shakka shine lokacin ƙarin imsaki yayi ko bai yi ba, kun ga bambanci tsakanin waccan surar ke. Shi yasa lokacin sayyidina Umar da irin wannan ta faru aka rama azumi, saboda me? Saboda sun yi bina'an ne akan wato akan zahiri, to amma wannan bai kawar da su daga yaqini ba, dan haka suka rama wannan rana. Ila gurubi shams, karshen lokacin azumi shine gurubi shams, faduwar rana. Faduwar rana shine ya zamanto qursu shams, kun san rana inda take faduwa, rana da'ira ce, saman da'irar ya zamanto ya buya, ba kasan ba, kun ga yanda take faduwa kasan zai buya, kaga ta zamanto rabi har ga baki dayan ta ya bace, to wannan shine qurub shams. ba abinda ake nufi da gurubi shams ya zaman to jajajajen rana ya kau ba a ita qarshu shams wannan da'irar bakan na kewayen saman rana ya zaman to ya buya wannan shine faduwar rana ba sai gari yayi duhu ba ba sai tauraro ya leko ba kamar yanda yan wadansu masaban shi'a sune suke cewa wai sai tauraro ya fito sannan za a karya azumi sun saba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ta'ala ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl al-layl wannan mujmal ne ku cika azumi har zuwa dare dare zai iya daukan magruba dare zai iya daukan isha dare zai iya daukan tsakiyar dare dare zai iya daukan gabda al-fijr ko ba haka ba Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl to wani dare ake nufi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace idan a cikin hadisin Abdullahi bin Abi Aufa yace idan aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabati ash-shams faqad aqtara as-sa'i idan dare ya fuskanto daga gabas rana ta juya baya daga yamma kuma ai wuni ya juya baya daga yamma sannan kuma rana ta fadi to lokacin kare azumi yayi kun ga shine dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fassara al-Qur'ani saboda ma'anar acin musyama ila al-layl al-layl din da ake nufi shine faduwar rana da fuskantowar dare akwai wani da ya taba cewa dan ya nuna kan cewa wai kuskure ake kuskure muke yi daga mun ga rana ta fadi mu karya azumi wai sai ce idan da zaka hawo jirgin sama in ka hawo jirgin sama za ga lokacin da kuke kiran sallah a ƙasa kana ganin rana yace to wai sai kaje ka hawo can sama a ƙasa kake ko a sama kake in banda wato shishigi da karambani a cikin addini na ruwanka da kacewa wai abinda ake gani a sama a ƙasa kake kuma hukuncin mutanen ƙasa za ka yi amfani da shi saboda haka daga rana ta faɗi shikenan zamanul sauni ya ƙare idan mutum yayi jinkiri to wannan ya saba sunna kamar yanda yazo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda zamu gani a cikin al-mustahabbat fi ghairi ayyamil haidh kuma ya zamanto fi ghairi ayyamil haidh ba a ranakun haila ba ranakun haila ba zamanin yin azumi bane ga me yin haila ma'ana ko tayi azuminta bai inganta ba kuma bai wajaba akan ta ba ba a ce ta yi ba wajibinta tarama saboda haka matar da take haila zamanin haila zamanin azumi sai ta yi tsarki saboda haka daga zarar ta ga jini yana dugowa ko da yanzu nan ne za a sauran minti ɗaya a kira sallah minti ɗaya a kira sallah sai ta ji digar abu kafin ta ji digar abu ko da sai bayan kiran sallah ne ta duba ta ga kan cewa ashe abin da ya dugo din nan al'ada ne bayan an kira sallah fa to wannan azumin sai ta rama shi dan ya shiga cikin lokaci da ba zamanin haila ba kuma tana jinin yana daukewa sai aka yi kiran as-salatu to dole ta kama bakinta ko da ba ta yi sahur ba ko da ba ta yi wanka ba nan shine bambancin me yin al'ada tsakanin sallah da azumi sallah ba ta hawa kanta bayan ta ga tsarki sai ta yi wanka kamar alal misali mace ce ta gama al'adarta tana gama al'adarta tana dubawa ta ga kan cewa tsarki jini ya dauke kafin ta yi wanka sai aka kira sallar magruba to wannan zamu ci sai ta yi sallar asar tunda jininta ya dauke kafin faduwar rana ba za ce ba saboda ba ta yi wanka ba sai dai idan ya dauke da lokacin da za ta iya yin wanka ta samu raka'a daya amma ta yi ganganci ta yi sake ba ta yi wanka ba har lokacin ya kure ya zamanto an kira sallar magruba to wannan sai ta rama sallar asar amma in azumi ne kuwa daga jinin ya dauke ko ba ta yi wanka ba to shikenan wajibi ya rataya da ita wajibi yara ce da ita shi yasa mata ake so su rinka duba al'ada in suna al'ada su rinka duba tsarkin su kafin kafin wato gudowa alfijir dan su gani ko za su yi azumin wannan ranar ko ba za su yi ba koda ba su yi wanka ba suna ganin jirin tsarkin su ya dauke sai su yi niyya sai su yi niyyar azumi to idan mace tana idan mace jinin ta ya dauke a cikin tsakar rana na Ramadan alal misali karfe 12 sai jinin ta ya dauke to yaya za ta yi da sauran sa'o'in kafin rana ta fadi za ta kama baki ne ko ko za ta ci gaba da cin abincinta na'am saboda me za ta kama baki wajibi ba zamani wannan zamani ba zamanin azumi bane gare ta tunda ranar juz'in sa na haila ne saboda haka abin da ya saura a gare ta ya halatta ta ci gaba da cin abinci shi yasa malamai suke cewa mutum ne ya sadu da iyalinsa a cikin wunin Ramadan kuma bai keta alfarmar watan Ramadan ba mutum ne ya sadu da iyalinsa da rana a cikin watan Ramadan kuma bai keta alfarmar watan Ramadan ba na'am yawa matafi da bai dauki azumi ba yace tunda yana halin tafiya ba zai yi azumi ba ya dawo gida daga tafiyarsa idan ya dawo gida yanzu ya zama mazaunin gida sai ya kama baki ba zai kama baki ba tunda wannan rana ce da azumi bai wajaba a kansa ba kuma ya dauki rashin wajabci din kan cewa zai rama yazo ya samu matarsa ta yi tsarki daga haila daga al'ada a wannan rana tana cin abincinta saboda haka in ya sadu da ita bai keta alfarmar wata ba bai keta alfarmar wata ba domin kowanne daga cikinsu ya halatta wato ya azumi bai wajaba a kansu ba wani nifas da kuma nifas shine jinin biki shi ma wannan ba zamanin wato azumi bane lokacin da mace take jinin biki ba zamanin azumi bane wa yawmil fitr ranar karamar sallah ba zamanin azumi bane saboda hadithin sayyidina Umar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin ranar idi wa yawmin nahar da kuma ranar babbar sallah ranar idi haramun ne mutum ya azumi saboda haka idan ka ji an baka wani lakani an ce wannan lakanin in kana so in abin nan hadin sa sai da azumi ranar sallah to kasancewa shedan abin nan daga wajen aljanu ne abin nan bakakin aljanu saboda an saka sai ka saba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a ce lakanin ka zai aiki yawanci haka ake rudan mutane sai a ce ai in dai kana so ka ga kaifi daya ka je irin wannan lakanin ka samu duk abin da za a ce sai ka saba ma Allah zaka same shi tun da wannan wal yawmain ba'dahu li ghayri al mutamatti' da kwanaki guda biyu bayan babbar sallah ga wanda ba mai yin azumin tamattu'i ba ba mai yin azumi na tamattu'i ba wato ranaku biyu bayan babbar sallah sune ayyamu tashriq annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Salama ta Ibn al-Aqwa ya ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi ta'ala wa dhikrin lillahi ta'ala kwanakin nan guda uku na tashrik ranar babbar sallah da yawmul qarr al-awwal da yawmul nafar al-awwal shine ranar 10 da 11 da 12 na dhulhijja kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah saboda haka dai ce kwanakin ci da sha sun nuna kan cewa ba kwanakin azumi bane dan haka Aisha ta ruwaito cewa ba ai rukhsa ga wani mutum ya azumin waɗannan ranaku ba na ayyamut tashrik sai mai wanda ya yi tamattu'i ya zamanto ba shi da hadaya ko bai riga ya yi azumi kafin a tafi Arafa ba to an yi masa rukhsa ya azumin waɗannan kwanaki shi yasa ya ce li ghairil mutamatti kun san idan mutum ya yi tamattu'i ba shi da hadaya an ce ya yi azumi 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tu kwana uku lokacin aikin hajji. To kwana uku lokacin aikin hajji dinnan abinda ake so mutun yayi daga an ce watan Zulhijja ya kama sai ya azumin kwana uku. To idan bai samu yayi ba sau ne ya tsammanin zai samu hadaya ya jinkirta har aka tafi Arafa bai yi wannan azumi na kwana uku da suke kansa ba. To an yi masa rukhsa yayi a kwanakin mina guda uku. Ran 11 da 12 da 13. Shine kadai aka yi masa rukhsa. Amma in ba shi ba sauran mutane ba wanda aka yi masa rukhsa ya azumi a wannan rana. Saboda haka take zaman to ranakun da ba a azumi. Idan mutum ya azumi a wannan ranaku ya saba ma manzon Allah sallallahu wa salamuhu alaihi. Yasa yace wal yawmaini ba'dahu li ghayril mutamatti. Amma mai tamattu'i shi ya halatta a gare shi wannan azumin kwana uku din a cikin waɗannan ayyam waɗannan kwanaki wanda suke su ne ayyamut tashriq. A cikin abin da yake da alaka da wannan akwai sharuɗan azumi waɗanda yake malam bai ambace su ba. Sharuɗan azumi iri biyu ne, sharaɗi na wajibci da sharaɗi na inganci, kuma suna haɗuwa. Sun haɗu a cikin abubuwa kamar haka. Na farko musulunci. Musulunci sharaɗi ne na wajibcin azumi, kuma sharaɗi ne na ingancinsa. Don haka wanda ba musulmi ba azumi bai wajaba a kansa ba. Ba za mu ce kai azumi ba, abinda za mu ce masa shi ne ka shiga musulunci, kuma in yayi azuminsa bai yi ba. Saboda za ka ga mutane wani lokaci waɗanda ba musulmi ba wanda suke zaune cikin musulmi, in Ramadan ya zo sai su ce ma za mu yi azumi, kamar yadda kuke yi wa bari mu yi azumi tare da ku. Wani azumin nasu bai inganta ba. Amma a hana su saboda me? Na'am, saboda ai za ka iya cewa kada ku yi ta shawara. To ya halatta ka ba su shawara kada su yi, bal ka kyale su domin baka sani ba watakila a cikin wannan Allah ya dubi niyyar su, wanne ya jefa hasken imani a cikin zuciyarsu, wanne ya zama to sanadiyar shigar su addinin musulunci. Ba dai uslubi bane daga cikin uslubin da'awa. Ka je kai mai da'awa ka ce ma wanda ba musulmi ba ai sai ku yi azumi kamar yadda mu ma muke yi. Kada ka umarce su da wannan, domin Allah bai wajabta musu ba, kuma in sun yi ma bai inganta ba. To idan suka musulunta, idan wanda ba musulmi ba ya musulunta, wanda ba musulmi ba ya musulunta a cikin tsakiyar rana, a cikin tsakiyar watan Ramadan, kamar irin wanda suka zo su musulunta ana hudubar Juma'a ko ana cikin karatun tafsiri, to yaya za su yi da azumin wannan rana tunda da azumin bai wajaba gare su ba? A yanzu da suka ce suna azumi, a yanzu da suka ce sun musulunta, azumi ya wajaba ko bai wajaba ba? Ya wajaba, saboda haka sai su yi imsaki, sai su kama bakinsu. To in suka kama bakinsu tunda wannan rana ce da suka musulunta, za su rama wannan rana ko ba za su rama ba? Ba farkon asuba ba ne, lokacin bai shiga cikin zamanin azumi ba, saboda haka ba zai rama ba. Wannan shine mazhabar Malik, wannan shine mazhabar Malik sabanin Imam Shafi da yace sai sun rama. Mazhabar Malik ba za su rama ba, kuma shine ya dace da kiyasi. An ce su kama bakinsu domin kiyaye alfarmar watan Ramadan. Za su kama bakinsu domin kiyaye alfarmar watan Ramadan. Amma ramuwa, wannan ramuwa idan da sun riski farkon zamanin azumi shine zai zamanto yana kansu. To da haka ba za su rama azumin wannan rana ba, ballantana kuma sauran ranaku na watan Ramadan wannan qat'an ba za su rama ba. Na biyu, hankali. Hankali sharaɗi ne na wajibci, sharaɗi ne na ingancin azumi. Wato mahaukaci ba za a ce masa sai yayi azumi ba, kuma in yayi ma azumin bai inganta ba. Ko ba za a ce ya rama ranakun da bai samu ba na azumi, saboda rufi alqalamu an salat, ba a rubuta laifi a kan mutum guda uku, daga ciki almatuhu hatta yafiq, mara hankali har sai ya farfado. Sawa'un rashin hankalin nasa mutubak ne gabaki ɗaya baya farfadowa, ko kuma wanda yake taɓin hankali ne yake zuwa masa saboda rashin lafiya ta kwakwalwa wanda idan yazo zai zama tukan cha bai san abin da yake yi ba bai san inda yake ba haka dalika ana kiyasin wanda ya suma haka dalika wanda ya suma shi ma yana daukan hukuncin mara hankali a wajen Imam Malik saboda haka idan mutun ya suma ko kuma ya shiga cikin koma kamar irin masu rashin lafiya Allah ya mana afwa a ya shiga cikin koma ya zama to bai san inda yake ba idan ya farfado ba za a ce sai ya rama wannan rana da ya shiga cikin koma din ba domin rana ce wadda take hankalinsa baya tare da shi dan haka taklifi baya birate da shi ba taklifi birate da shi ba waɗansu sun yi kiyasin sa akan mai bacci suka ce wanda ya suma kaman mai bacci ne dan haka zai rama azumin da ya same shi yayin da ya suma was sahih shine abinda muka faɗa na farko na mazhabar Malik babu ramuwa akan sa babu ramuwa akan sa sai dai idan ya zamanto cewar juz'in da yayi juz'in da ya suma kadan ne kamar alal misali daga wayewar gari ya suma kafin azhar ya farfado kunga wannan juz'in da ya zamanto hankalinsa baya tare da shi bai zamanto ahlul wujubi ba amma sauran ranaku saboda tsawansa sai suka ce wannan ranar sai ya rama amma in ya zamanto mafi tsawon ranar ya zamanto a cikin suma din ne to zai dauki hukunci lil ghalib sai ya zamanto qada'i ya fadi akan sa abu na uku shine balaga yaro azumi bai wajaba akan sa ba kuma in yayi amma ya inganta idan yayi domin sahabbai suna sanya yaran su yi azumi kamar yadda muka gani a hadisin Rubai saboda haka yarunta sharadi ne na wajibci ba sharadi ne na inganci ba sharadi ne na wajibci ba sharadi ne na inganci ba amma duk da haka ana so yaro idan zai iya a sanya shi yayi azumi domin ya zama to wannan horo ne da tarbiya a gare shi to sannan kuma tsarki daga haila da tsarki daga annifas idan mace tana al'ada ko tana jinin biki azumi bai wajaba akan ta ba kuma idan ta yi bai inganta da gare ta ba na ƙarshe shine tafiya da rashin lafiya matafi da mara lafiya azumi bai wajaba akan sa ba abin da ya wajaba akan sa ramuwa idan ya sha yana da zabi wanne ne yafi ya azumi ko ya sha malamai suna da tafsir abin da yake mafi inganci na maganar malamai a cikin sabani mai yawan gaske abin da yake mafi inganci shine yayi abin da yafi sauki a gare shi idan yafi sauki a gare shi ya sha to ya sha azumin idan kuma yafi sauki a gare shi yayi azumin to yayi azumin shi idan ya zamanto wato babu mashakka a gare shi yayi azumin shine yafi idan ya zamanto babu mashakka a gare shi yayi azumin shine yafi dalili saboda in yayi azumi zai zama to kan cewa ya samu falalar yin azumi cikin Ramadan sannan ya abin nan ya samu maimakon ya zama to kaba zai yi zai zama to yayi azumin sa a da'a yin sa akai a daidai lokacin sa kuma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi abin da ya sanya shi ya karya azumi saboda ganin ya tsananta akan waɗansu abdul hadisin na manta sahabin da ya ruwaito hadisin kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yawmin shadidil harara wa ma minna sa'im illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi ibn rawaha mun kasance a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiya a wata rana mai tsananin zafi babu wani da yake azumi a cikin musayin annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi ibn rawaha wanda nuna kan cewa idan mutum yana da karfin jure mujimin yin azumin a cikin tafiya shine yafi saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yace laysa min albirri siyamu fi safar ba aikin nagarta bane da kyautatawa kai azumi a cikin tafiya wannan yana nufin ga wanda yake cikin wahala dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya ga wani mutum ya suma duk an lullube shi ana kokarin a farfado da shi yace wannan fa kasance rasulullahi azumi yake a halin tafiya yace laysa min albirri siyamu fi safar ba tafiya ba aikin nagarta bane mutum ya azumi cikin tafiya و wato in dai zai kai shi zuwa ga cikin wannan hali amma bayan nufin mutlakan in azumi ba birru bane a cikin safar a azumin da zai kai mutun ya shiga cikin wahala da har zai zamanto ya galabaita idan ku kana ji makanka tsoron halaka to bai halatta ba kai azumin ba tunda Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima to haka zalika rashin lafiya rashin lafiya shi ma uzuri ne tunda Allah ta'ala ya ce faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake cikin ku matafiyi ko yake mara lafiya sai ya karya azumin sa ya sha to sai ya rama a waɗansu ranaku daban ba na Ramadan ba bayan Ramadan ya wuce domin a cikin Ramadan ne zaka shagaltu da wani Ramadan din dole sai dai ka jira wannan Ramadan din ya wuce ka rama a bayan sa to mai ciki ana kiyasin ta akan mara lafiya haka zalika mai shayarwa ana kiyasin ta akan mara lafiya saboda haka suma ya halatta gare su su sha azumi sannan su rama kafiyan kafara zai zo mu ga maganan maganganun malamai akan sa insha Allah sun tuna an ce lokaci yayi so zamu tsaya a nan zamu yi amsa tambayoyi to lokaci yayi sai gobe insha Allah a amsa tambayoyi
Yeah.